Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman akan yancin yan jarida da yancin fadin albarkacin baki wakilin muryar Amurka ya tattauna mana da kwararrun yan jarida a zauren tattaunawa Ga Nasiru Adamu Alhikaya daga birnin tarayya Abuja a tattaunawar su da bakin yan jarida.
Masu sauraro barkanku da wannan lokaci inda zamu zanta. Cikin wannan zauri ina tare da Ibrahim Babu Suleiman wanda kwararre ne ko sananne ne zance a Najeriya ta fuskar aikin jarida musamman ma a yanar gizo. Sai kuma Salim Sani Shehu wanda dalibi ne wanda ya samu kwarewar aikin jarida a gidan radio da talabijin na Jigawa. Ibrahim Babu Suleiman ina fara da kai a ƙarƙashin demokradiyyar nan da muke ciki. Shin kuna da cikakken aiki da kuke gudanar da aikin ku?
Mun samu gagarumin nasara a wannan lokaci a kasancewar yadda harkokin na kafafen sadarwa ta yanar gizo ta fito Najeriya lokaci kankani kaga jama'a da dama dan shekara 70 ma zaka same shi yana faman lallekawa yana kuma karanta labarai wani lokacin ma har yana daura labari sai dai a kwanakin baya annan samu wani dan matsala wanda majalisa ta tattauna yadda za a dakatar da fadin albarkacin baki a kafafen sadarwa da suka kunshi Facebook Twitter da dai sauransu wanda wannan abun bai samu nasara ba in kai la'akari da kasashen duniya irin kasar Turkiya zaka ga cewa harkan kafa yanar gizo ta taimake ta gurin hana juyin mulki wanda a ƙarshe za ka ga shugaban kojejiyar nan yayin magana kan cewa an soke Facebook Twitter da sauransu saboda da wannan hanya ya bi nasara to bari ya dakile wannan harka idan kana wannan cikin gidan Najeriya idan ka duba ko shi wannan gwamnati da muke tare ita shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kafafen sadarwa ta yanar gizo tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumin nasara wurin nasararsa a shi kaiwa ga gashi na dorewar sa a karagan mulki ta a shugaban Najeriya wanda an samu ta goma shi sai dai ana samun matsaloli akwai hakikanin yan jarida suke bada labari akwai kuma inda suke shiga rigunan yan jarida suke bada labarin da bai inganta ba
kafin mu da mu ji waɗanda suke shiga rigunan yan jarida Salim me zaka ce lokacin da ka shiga kwarewar aiki a gidan radio da talabijin na Jigawa me ka lura yadda yan jarida ke gudanar da aikin
wato alhamdulillah abinda na lura aikin jarida ba aiki ne na rago ba aiki ne wanda a shajajacce ne zai walau namiji ko mace duba da yanda suke samun wahalhalu da yanda suke nemo labaran da yanda suke gyara su da yanda suke tace su har al'umma su saurara su san me duniya take ciki a kai idan muka dauka lokacin da muke wajen ko kuma lokacin da muke koyon wannan aikin mun yi tunanin aiki ne dan gangani muna zuwa bai fi mu yan awanni mu fito ba sai muka gano cewa awa sama da 8 ma ba za ta isa a gama wannan aikin ba duk da labaran da ake yi ana yin su ne sau daya kuma ana yin su ne bai fi minti 30 ba amma awa 8 ba ta iya hadawa a gama wannan labaran cikin wannan lokacin saboda wahalhalun su da yanda ake samu matsala kamar akwai lokacin da muna cikin hada labaran bayan mun gama su mun tafi studio inda za a je a yada labaran sai aka kawo mana sabon labari kuma ana so a sashi shine zai zama labari na farko to sai a wannan lokacin na gane cewa gaskiya dole sai mutun ya jajirce
ya ake kun dauki labarin ko dai kun bari sai wani sai a gaba kuka dauki shi
an sa labarin amma an sashi ne lokacin da kowa ya jijiki a lokacin da ake sashi din
Ibrahim Baba ka ce akwai masu shiga rigunan yan jarida suna aiki so yayi ne
zaka samu yan amori haka kawai mutum ya je ya sayi wayarsa Android ya zo ya sa data kawai ya zo ya samu wani labari ko jita-jita ana yadawa kawai sai dauka sai buga labari wanda kaidan dauko labari ba haka yake ba kowane labari akan dauko shi ne ta hanyar wakili sai an tabbatar kafin ka kai ga rubutawa a bangarorinka in ka dauki bangarorin da suka musamman mu a shafinanmu na Hausa na abin da shafi Facebook da Twitter akwai irin su BBC Hausa BOA Hausa Radio da sauransu to duka waɗannan akwai waɗanda suka shiga rigunan suka bude irin waɗannan sunaye sai su kawai sai su dauki labari misali sai su ce Nasir Adamu Elkaya ya ce kaza kuma a shafi na BOA to kaga wanda bai san labari ba ko bai san harkan Facebook ba yana karanta wannan labari zai dauka kan cewa lalle haka ne Nasir ne ya faɗi amma ko ba haka din bane wanda duk waɗannan kafafan da suka yi fice akwai dan alamu da ake gane su ba kowa ne yake zama dan jarida ba amma a yanzu kusan kowa ya zama dan jarida
Salim yanzu ya kake gani da kai wannan aiki ka ji kana sha'awar aikin ne da yake da wataƙila ka dauka aiki ne mai sauki ka zo ka samu wani aiki ne wanda sai an dage ake yin sa kana sha'awar ka zama dan jarida
alhamdulillah ina sha'awa in zama dan jarida har in fuma wanda yake mun tambaya yanzu to Malam Nasir Adamu Elkaya saboda yanda naga abun da kuma yanda yake da kuma yanda zaka samu kwarewa akan harkokin abun ina addu'ar in Allah madaukakin sarki ya bani dama zan yi kokari in ga ko da wannan karatun na gama a karatu na gaba in samu fada bangaren jarijan ne ko da zan su dawo farko ko kuma in dawo a mataki na farko na fara aikin ko kuma karatun jarida
Ibrahim baba kwanaki ko in ce yan watannin baya akwai wani kuduri da aka kawo gaban majalisar dattawa da ke neman jagorantar waɗannan ko tantance irin labarun da ake yadawa ta yanar gizo sai kuma kuka ce san ba ku yadda da wannan kudurin ba har daga baya dai majalisar ta yi watsi da shi me yasa kuka ɗauka wannan matakin
abin da ya faru shine ana so a sa takunkumi ga hana rubutu ko kuma ga hana labarin da zai shafi harkan yanar gizo wanda wannan in ka duba ba zai yi ba kuma ba zai bada fa'ida ba domin ita gwamnatin kasa ta bada dama ko fadin cewa kowa iya da yancin fadin albarkacin bakinsa wannan kuma wannan shine adalci kuma shine daidai to haka kurun kuma
wani lokacin ana ga kuna wuce gona da iri kaga mutun ya sa hoton dan siyasa ya soke shi da jan fenti ko ya juye kansa ya yi sam kasa ko wasu abubuwa irin waɗannan ko wani ya rubuta wani wani ya ci taliyarsa ta ƙarshe wata kila irin wannan tsokana da kuke yake sa ake neman kafa wannan dokar
amma mafiya yawa waɗanda suke irin wannan rubuce-rubuce ba su san ciwon kansu ba kawai zaka ga mutum ya zo ya sa dan wake da kofin ruwa a gefe ya dau hoto ya saka a duniya cewa gashi ya ci abinci wannan kana ganin sa kasan akwai kawai ci a cikin lamarin haka zalika cin mutuncin wani ko ka dauko hoton wani sanata ya zo bai iya sa riga ba ko wani kamera ta karkata rigan ka zo kana yadawa ka ce wani bai iya sa riga ba kaga duka wannan harka ce ta cin mutunci to babu shakka in za a samu harkan da za a yi control wannan a samu a magance irin wannan abubuwa muna goyon baya duk da ita hukumar Facebook ta yi alƙawarin cewa za ta hana sanya hotuna na batsa da wasu abubuwa in ma ka duba za a irin abin da ke tafiya a Facebook za ga irin hotunan da ake nuna tsararan nan kusa yanzu babu su to duka suna ɗaukan matakai na irin waɗannan ko kuma kai akwai inda za ka shiga a cikin harkokin rubuce-rubucenka misali ka sa banza to sai kai blocking to ko da za a zo a yi zagi a ce banza ko nagu daga wannan kalma ta fito a irin wannan page naka za su yi blocking wannan to su hukumar Facebook suna iya kokarin su mu ma kuma sai mu yi iya kokarin mu wurin wayar da kan mutane cin mutunci da nuna abin da bai dace ba duk duniya ke gani in ka dauki harkar radio ko TV iya garin ku ne ko iya jihar ku ake ji amma shi Facebook ko Twitter ko social media duk duniya ake gani to dole mutum ya yi kokari ya iya samu kansa mutunci ta wannan hanya
tabbas akwai bambanci tsakanin da ake watsa shirye-shirye tsakanin kafafen labaru na nan cikin gida Najeriya da kuma na kasashen waje musamman ma na kasashen Turai dinnan Salim kai da kaje gidan radio da talabijin na jigawa in ka kwatanta yanayin aikin su da irin waɗancan kafafi me zaka ce
wato kwarewa ce take bambanta da kuma kayan aiki ana amunan kasa Najeriya ko ince kasashen bakar fata wato Afirka ana samun matsala ta kayan aiki ko kuma akwai kayan aikin yanda za a sarrafa su ne ba za a iya ba idan kai consider da su kun kai la'akari da su kasar Turawa da suke su ne uwa ko kuma su ne waɗanda suka kirkiro wannan abubuwa sun fi kwarewa sun fi samun iya aikin akan mu bakaken fata da muke dauko wannan kayayyakin aikin muke cewa za mu yi amfani da su
Salim ina magana ne misali kamar yadda zai wu kaga akwai bambanci tsakanin kafar yada labarai ta gwamnati da kuma komi zaman kanta ko kuma irin kafafe na kasashe waɗanda demokuraɗiyya ta riga ta zama wando da riga a wajensu
wato ita kafafen yada labarai na gwamnati ana keɓance su ne akan iya wasu labarai da za su iya saba, ba sa sa labaran da za su shafi gwamnati kai tsaye, ko da ma ba za su shafi gwamnatin ba, je akwai wani tangarda a ciki ba a barin su, ko kuma ana sa doka akan su. Idan kai la'akari da kuma sauran gidajen yada labarai ko kuma gidajen sadarwa na zamani, za ka ga cewa su suna da ƴancin gudanar da labarin su kai tsaye, sakamakon ba gwamnati ce take lura da su ba ko take ɗaukar nauyin su.
A nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin muryar Amurka a Abuja, wato Nasir Adamu El Hikaya, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Da Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma. Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas, ya tafi arewa maso yamma, ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga arewa ta tsakiya.
Gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su, iya gurgurdo gwamnatin jihar Borno ta yi. Motoci ne an ba su, logistic ne ana ba su.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwar mu da kowa a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muke kawo muku ci gaban muhawara da muka shirya game da halin sha'anin tsaro a jihohin Borno da Yobe, inda Boko Haram ta fi kamari. A cikin shirin yau za mu ji wabotutuwa da dama da za a taba, waɗanda za su haɗa da tambayar da za mu yi cewa shin wannan yakin yaki ci wurwa ne saboda wasu daga cikin mutanen jihohin da abin ya shafa suna amfana daga ci yakin, wato su suna samun wani amfani ko na kuɗi ko na sana'o'i. Sannan shin shugaban Muhammadu Buhari zai iya ƙarasa yakin nan kafin ya gama wa'adinsa a shekarar 2023? Ba haka shi gwamnan nan na Borno ne yanzu ba yana saka kansa a cikin hatsari ba kuwa yadda yake tanka da wasu al'amura? Ba ta da ɓata lokaci ba, bari in sada ku da Haruna Dauda Biyu domin ya ci gaba da kawo muku muhawarar da ya shirya mana a can Maiduguri.
Fadar Babakar Abuja, to akwai batun da ake cewa wasu daga cikin musamman ma al'umma haka sun amfana sosai da wannan yakin ta dan shi zaba so ya kawo ƙarshe, kamar sun zama masu kuɗi na fitan hankali saboda irin wannan rigingimu. Ya kake kallon wannan lamari a matsayin ka na commissioner a jihar Borno?
Bana magana akan ba zan yi magana akan abin da ba zan iya tabbatar ba, because abinda yake faruwa kasa dukkan mu ƴan adam ne,
haka
dole ne a cikin ƴan adam za a samu bata gurbi, kuma za a samu wanda suna yin abin sakani da Allah. Amma wannan batun abu ne wanda ba zan iya tantance ba, so bani da hudu min yi magana kai.
Abdan Bawar, zan dawo gare ka har yanzu. Akwai wannan batu da na yaki da Boko Haram har yanzu, kana gani Buhari zai iya kawo ƙarshen wannan matsala na yaki da ayan Boko Haram da ake yi kafin ƙarshen wa'adinsa na 2023?
Gaskiya ba mu sa tsammanin haka ba, muna fata amma ba mu sa tsammani ba. Dalili abin da ya sa yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma, Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas, ya tafi arewa maso yamma, ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga North Central, ya shiga arewa ta tsakiya. To kaga gaskiya in mun duba, gaskiya muna fata amma gaskiya ba mu dau hanyar ba gaskiya. Shine abin da nake kokarin fahimta gaskiya akan wannan.
Zan dawo gare ka Honorable Commissioner Babakar Abubajatau. Kamar me gwamnatin jihar Borno take yi ne wajen tallafawa su waɗannan jami'an tsaro na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci?
Gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su, iya gurgurdo gwamnatin jihar Borno ta yi. Motoci ne an ba su, logistic ne ana ba su. Baya ga haka kuma duk wani lokacin da sun bakaci wani abu, wanda gwamnatin jihar Borno za ta yayi ko za ta ya basu da gwamnatin jihar Borno take a babu ba ma wai taimako ta yi na jami'an tsaron da kake magana nan ba kaga wannan vigilante da hunters da civilian JTFs da su mai maharba da su mai na su wannan dukkan su kaga kowanne an kara adadin shi ba iya yadda suke dadin ba ne kai da maharba ba su ciki ma da vigilante ba su ciki ma civilian JTF ne kawai suke ciki to civilian JTF da karan kansu su ma abinda ake ba su a karshen wata gwamnatin jihar Borno ta kara musu ba wai ta kara musu kawai hakan nan ba kuma ta aka kuma aka kara su adadin su don abinda dai ya kamata a yi don a samu lafiya gwamnatin Professor Babagana Umar Azulum wallahi ya yi kuma wannan ba wai yana magana musayina dan commissioner ba ko da wanda baya cikin jihar Borno nan ya sanda wannan abun so saboda haka abu ne dai wanda kowa dai yana bada iya nashi gurgurdun taimako amma kai kana ciki kullum irin particular motocin da za su yi amfani da shi masu budadden baya din nan baya ma karewa yadda ake kawo su duk kuma kawo shi da ake na ba wai ana ba hukumomi ko kuwa ministry ko kuwa wasu departments ba ne duk su ake bawa domin a samu motoci masu karfi wanda za su shiga lungu da sako-sako a ga cewa an ci nasara akan wayannan mutane to saboda haka gundin gwamnatin jihar Borno ne wallahi duk abin da ya kamata gwamnati ta yi domin a samu zaman lafiya a jihar nan gwamnatin jihar Borno wallahi ta yi
malamin dan Borno akwai batun da ake cewa kaman su ko kuma ku al'umman jihar Borno ku ne ba ku so wannan abu ya kawo karshe ganin cewa kamar da masu magana ke cewa dan gari akan ci gari menene kake gani ku yasa al'umman jihar Borno ba ku so wannan abu ya kawo karshe a haka
gaskiya duk wanda ya zargi al'umman jihar Borno da sunan ba sa son wannan abun ya kare gaskiya bai yi wa al'umman jihar Borno
wani abun da ake amfana da sauran su ku kan bada gidan haya ma kungiyoyi masu zaman kansu ku kan yayin ku sukan samu aiki da sauran su a wadannan a samu albashi mai kauri da sauran su
duk wannan abubuwan ana yi saboda babu na gwamnati ne inda akwai na gwamnatin ma ba za a yi wannan ba to amma kuma kar ka manta ba wanda duk yanzu wanda kace yau in ka ce wa mutumin Borno dukkan wani dan NGO ya bar Borno ya zauna lafiya kowa zai yadda a cikin mutanen jihar Borno gaskiya ba wanda yake goyen bayan wannan abun ya kare sai dai in bara gurbi ne shi a jihar Borno amma in dai mutumin kirki ne wanda ya san me yake domin wannan matsala fa in bata shafe ka ba ta shafe ni in bata shafe ni ba ta shafe dan uwanka ta shafe dan uwana ta shafe waye to gaskiya ganin wannan ni ban gamsu aiwa mutanen Borno wannan kudin goro a ce gaskiya akwai wanda na yadda in an samu bara gurbi wanda shi a zuciyarsa shi ma bai isa ya bayyana mana ba dan zamu yake shi ne kamar yakin annabawa in yadda ya ga mana irin wannan abu so saboda haka gaskiya wannan din ba gaskiya bane zarge-zarge ne na marar tushe
honorable commissioner Babakur Abdulatau ba gani kamar shi kansa mai girma gwamnatin jihar Borno yakan sa kansa cikin hatsari ganin yadda yake ja-inja da su jami'an tsaro wani lokaci ya nuna musu fushinsa da sauransu kuma lokaci sukan hana shi tafiya wani wuri amma ya nuna cewa sai ya je
wannan duk ya nuna cewa shi ya fada abu ne wanda ya fada kuma ba wai gita-gita ba ne shi ya rantse cewa zai yi wa jihar Borno aiki cikin azumi baya ga haka kuma yace zai yi duk abin da zai nuna cewa za mu samu saukin wannan abun ba wai yana yi wannan abun ne wai da gangan ko da wani abu hakan na ko ganganci bane akwai abin da ya kamata kai zaman ka na shigaba dole ne abin da ake kiran shi sacrifice kai shi
sadaukarwa
da za ka yi shi kuma insha Allah Allah zai kare shi don abin da yake faruwa din ba idan ba a dauki kokoran mataki ba wannan abun zai zauna da mu Allah kada ya san ranan da wannan abun zai wuce amma a dalilin da Allah ya bashi kwazo kordini da kuma rashin tsoro you know saboda haka dole ne to inda yake zuwa din daga ai akwai mutane Borno a wurin to ai shi gwamnan jihar Borno ne ba a ce shi gwamnan cikin birnin Maiduguri ne kawai ba to ya za a yi ya zauna a cikin Maiduguri akwai mutanensa wanda suke wajen gari wanda suna cikin matukan bukata to dole ne ya je ya ba su wannan abin da suke suka bukata because shi yana yi wannan abin fi sabilillahi ne hakkin Allah ne yake gudu
To kana gani ya dace yadda yakan daurawa su jami'an tsaron laifi a gaban su cewa ba su yi yadda ya kamata ba?
Zan tambaye ka abu daya. In kai ne kake ciki takalmin sai za ka yi. Ni ma ina tambayan ka yanayin da duk inda ya tsaya yana wannan abun. Za ka gani akwai abu wanda ya faru.
To ba ku kallon hatsari da yake sa kansa ciki garin cewa inda ma yakan shiga din wuri ne da har ma an taba attention kamar za a kai masa hari kamar garin banki da sauransu garin baga da sauransu inda ana tsaron cewa harin za ku waɗannan mahara.
Nawa ne cikin dubu?
Malamin Ɗanbaro, ya kake kallon inda shi gwamna ke shiga musamman ma inda yake ta sa in sada waɗannan jami'an soja, ya kuke kallon abin nan?
Gaskiya duk wanda ya ga abin a mahanga ta haka zai ji daɗi domin zai yi tunanin cewa gwamnan ya damu da ran mutanensa. Amma inda maganan take ba waɗannan ƙananan sojojin ba ne wanda suka bar gidajensu suka bar iyalansu suke daji ba su ya kamata ya yi wa ihu ba. Mu abin da kullum muke so gwamna ya yi mana shi ne ya fito ya faɗi inda ainihin laifin yake. Ai, waɗannan sojojin ba su ya kamata ya yi wa ihu ba, ya kamata ya samu information ɗin ta wajen waɗannan sojojin. Shin ba su da makamai ne yasa ba sa iya yakan waɗannan mutanen? A'a, me ya faru yasa sai a kashe mutane kuna gurin nan? Kaga idan ya samu wannan information ɗin sai ya je ya tunkari shi shugaban ƙasa. Me yasa wannan abubuwan ya faru ga abin da sojoji kaza 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 suka gaya mu? Kaga wannan zamu abin nan. Amma yana ihu ne a inda bai kamata a ce ya ihun ba, kuma ihunsa a gurin ba gyara bane. Na farko yana zai iya sa rayuwarsa hatsari, domin a tarihin sojoji ka san suna kashe iyayen gidansu, so kar ya ga shi civilian mastansu ne za su iya yin komi a kansa. So saboda haka wannan abin da yake din wanda gwamna yake gaskiya shi ma ba daidai bane. Gwamna nan gaba in ya samu irin wannan feluwan ya kamata ya nemi hujja a wajen su sojojin da ya samu a wannan gurin. Idan ya zo sai ya je ya gaya shugaban kasa, duk da mun san ai yanzu ba gwamna ne ya kamata ya rika rangadi ma yana duba aikin soja ba, shugaban kasan me yake yi? Da mu da ku dukkanmu mun san lokacin da Idris Deby ya taka ya zo ya shiga jeji saboda ran sojan soja guda 90 da aka kashe wa Chad. Ashe sojan Najeriya ba shi da mutuncin da Buhari zai iya zuwa akan ransa?
To dan gare ni, bari dawo gare ga Honorable Commissioner. Shi kabar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya taba cewa shi bai da maya ko a sake bashi dama ya tsaya zaman to gwamna karo na biyu ba, saboda idan har wannan abu ba zai tsaya hakan nan ba. Ya kuke kallon wannan furuci nashi ne?
Ya zo ne yayi wa jama'a aiki ba don kansa ba ne. Wannan kalaminsa ya nuna cewa shi ya zo ne ya gyara jihar Borno. Idan muddin jihar Borno ba za gyaru ba saboda halayen shi yadda ya dauka yana tafiya din, ita da shi ba ruwansa da ma wani sakanta gyara yake so.
To a gaishe ku malamai, muna fatar an amfana daga wannan filin da muka ji a yanzu. Akwai ƙarin filin da zamu ci gaba da kawo muku a mako na gaba, inda a shirinmu mai zuwa zamu gwada ci gaban da aka samu ko kuma gwamnatin ta fi samun ci gaba tsakanin ta yanzu da wacce ta gabata a nan jihar Borno din, sannan ya halin tsaro yake yanzu a Maiduguri, alimisali da tafi shekaru 11 bayan da aka fara tunkarar yakin na Boko Haram. Ina kuma zargin da wasu suke yi na cewa ai su ɗan Boko Haram ɗin makamansu sun fi na sojoji, ko kuma cewa ma wasu makaman daga hannun sojoji suke samun su. Sai ya da kace shirye mai zuwa yanzu dai a madadin shi Haruna Dauda biyu da bakin nasa da kuma gare Salihu Abdu da ta hada mana shirin, ni ne Aliyu Mustafa Sakuta a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
Kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Mutane da dama daga sassa daban-daban na jihar Abia sun bayyana farin cikinsu akan aikin gyaran hanyar Ohafia zuwa Arochukwu mai nisan kilomita 45 wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta rattaba hannu akai a ranar Laraba da ta gabata. Gwamnatin Najeriya da ta ware kuɗi fiye da naira biliyan 12 domin aiwatar da wannan aikin, kamar yadda wasu manyan jaridun ƙasar suka ruwaito. Honorable Ukonko ne mai wakiltar mazabar Arochukwu Ohafia majalisar wakilai ta tarayya ya yi ƙarin haske.
They welcome the movement and I'm happy that it's just a lot because the project was well captured in 2017 and it has lot one and lot two.
Yace wannan lamarin na da kyau kuma ina farin cikin cewa wannan kashi na biyu kadai ne, saboda an hasko wannan aiki da kyau a shekarar 2017 kuma yana da kashi na daya da na biyu. Kashi na biyu shine hanyar Ohafia zuwa Arochukwu, kana kashi na daya shine hanyar Bende zuwa Uzuwa Bam da Ohafia. tare da haɗin kai ɗan majalisar wakilai na mazabar Bende da kuma sanata mai wakiltar Adjanod ne muka yi kokarin ganin cewa an ware aikin daga Umaya zuwa Bende da Ohafia. Ina miƙa godiya ta musamman ga shugaba Buhari da ministan ayyuka da kuma duk waɗanda suka nuna damuwa akan wannan hanyar. To ko me wasu ke cewa akan wannan lamarin? Wani jigo na jam'iyyar adawa ta PDP kenan Honorable Jude Udachara na cewa kawai zamu hada karfi da karfe kuma mu tabbatar cewa an gyara wannan hanyar. Yanzu shine abin da ya rage saboda an sha bada aikin gyaran wannan hanyar kuma naira biliyan 12 zunzurutun kudi ne. Saboda haka ya kamata a yi wannan aikin kuma a yi shi da kyau kuma zamu sa ido mu tabbatar cewa ba wawure kudin ba. Kusan haka ne ra'ayin Mr. Alvan Okorie daga garin Bende wanda ya bayyana cewa yace zamu dauki matakin da ya dace wajen ganin cewa dan kwangilan da zai aikin yayi abin da ya kamata yayi saboda mu jama'a zamu sa ido mu ga abin da ke faruwa. Yayin da wani shugaban matasa Mr. Yenin na Stanford Muigo ya ce ya ji dadin gyaran hanyar Ohafia zuwa Arochukwu da gwamnatin tarayya za ta gudanar, inda ya kara da cewa yace ina jinjinawa mai wakiltar mazabar Arochukwu Ohafia Honorable Ukonkole bisa kokarinsa wajen tabbatar da cewa an shigar da hanyar a kasafin kudin shekarar 2020. Hanyar Ohafia zuwa Arochukwu dai ta dade da lalacewa wato kimanin shekaru 25 da suka wuce, kuma ta shiga wani halin da wasu lokuta kan janyo hadura na motoci da asarar rayuka. Kuma masu sharhi na cewa gyara hanyar zai taimaka gaya wajen gyara harka tsakanin jihohin Abia da Cross River da kuma Akwa Ibom tare da inganta tattalin arzikin kasar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.